Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. A yayin da gwamnatin jihar Kano ta sha alwashin ba da ilimi kyauta a fadin jihar Kano, musamman ma matakin karatu na primary da secondary, an gano wasu makarantu da suke ci gaba da karɓar kuɗaɗe a hannun ɗalibai a matsayin kuɗin makaranta. Sai a biyo mu don jin jerin sunayen waɗannan makarantu. Mutumin nan da ake zargi ya ɗaure ‘ya’yansa mace da namiji har namijin ya kwanta dama sakamakon izaya da ake masa, mutumin shi ma ya faɗi ya mutu tun kafin a fara bincike. A yayin da jami'ar Bayero da ke nan Kano ta sanar da korar ɗalibai 63, ita ma jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta sanar da koran malamanta da kuma aikata guda 15 sakamakon samunsu da ƙuruciya irin ta ɗan bunsuru da suke yi da ɗalibai mata a jami'ar. Za mu je da rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta samu nasarar kama mutumin nan da ake zargi da kashe magidancin nan da matarsa da 'yarsa a can unguwar Gayawa, bayan da mutumin ya gaya wa rundunar 'yan sanda cewar an ba shi kafin alƙalami na naira 200,000. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin Inda Ranka na wannan lokaci, sai a gyara zama domin kasancewa da mu.
Sanro uban ƙarbuwa, sanro da mugun hali.
Albishirin ku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na Wanzen mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take, ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci, yana aiki baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa, lokacin da kai amfani da maganin sauro na Wanzen, za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na Wanzen shine ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na Wanzen tuni ya ɗara sauron, yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira nambar waya 0806-79-40-87 ko 0700-380-7555 domin tunanin maganin sauro. Yi tunanin maganin sauro na Wanzen, shine zai gamsar da ku.
Ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi. Albarka English Lesson makaranta ce da muka samar domin koyon darussan turanci. Muna koyar da ɗalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare, daga ƙarfe 6:30 zuwa ƙarfe 8:30 na dare domin ƴan kasuwa da ma'aikata. Akwai aji na musamman domin amfanuwar ƴan kasuwa a ranakun Litinin, Talata da kuma Laraba, daga ƙarfe 6:30 na yamma zuwa ƙarfe 8:30 na dare. Akwai ajin koyar da mutum ɗaya cilo, wato daga kai sai malam. Sai kuma ajin mata zalla a ranakun Talata da Laraba, daga ƙarfe 4 zuwa ƙarfe 6 na yamma. Mun tanadar muku special class masu ɗaukar ɗalibai 20 tip da kuma wasu ajujuwan domin waɗanda ba su iya karatu ba bare rubutu. Za ku iya samu mu kai tsaye domin yankar naku fom ɗin a Murtala Suya da ke kan titin Kabuga, ko a Huwa Osto da ke kan titin Rijiyar Lemu, ko a ofishinmu da ke Gadon Gama Complex, Kabuga Bola Daura da gidan man NNPC, ko kuma a lambobin wayar 0803-02-06-1145 ko 0803-11-666-22.
Ba ku shawara kan aikin noma,
shi ne masu iri da mano,
kuma na alkama masara shinkafa,
shi ne masu iri da mano,
kuma tumatiri kabeji da kankana,
shi ne masu iri da mano,
gero da makaras tawar kuku nema,
shi ne masu iri da mano.
Masha Allah, gona ta tayi kyau, yabanya ta haɓaka.
Malam Nuhu, ada sambatu kuma?
Dole ne nayi sambatu Laure. Na yi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Chimande. Lallai irin Chimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarinsu wajen gudanar da aikin noma na bana. Manoma ku garzayo Chimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don ƙarin bayani, ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road, ko ku neme mu a number tarho kamar haka 0803-66-6425.
Chimande, masu hada-hadar iri tare da ba da shawarwari na aikin noma.
Kuzo manoma,
sai irin Chimande akwai shuka.
Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdalla ke muku barka da warhaka. Sannin mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai ɗaura ne kan labarin da muka fara baku a jiya, wato labarin mutumin nan mai suna Muhammad Ujudu mazaunan garin Rinji dake mazabar Gora dake karamar hukumar Madobi inda ake zargin wannan mutum ya sanya sasari ya daure dan sa na cikin sa yayi masa irin daurin nan wato daurin butar malam sakamakon izaya da wannan matashi ke fuskanta ya riga mu gidan gaskiya sannan kuma an ce ya daura kanwar sa irin daurin da yayi washiwan dare da fitsari da kashi da a waje dai suke yi cikin ikon Allah dai din da an ce komai yana da lokaci filin inda ranka ya shiga wannan magana hatta kai aka gayyato mahukunta suka shiga domin dai ka dauki zancen da yake iska mu a daidai wannan lokaci shine lokacin da wannan mutum ya isa wannan hukuma wato dai hukumar da ke yaki da cin zarafin kananan yara ta kasar reshen jahar Kano hukumar ta sanar da cewar wannan bawan Allah ya riga mu gidan gaskiya a can asibiti tun kafin a fara bincike ko da yake dai wasu mutane suna kallon cewar mutuwar ta yi gaggawa domin kuwa kamata yi a tsaya tsadan ta bincike dan daukar mataki kan abin da ake zargin yi wa yaran nasa to amma dai Allah mai kowa mai komai ya karbi rayuwar wannan mutum a can asibiti har ma shugaban wannan hukuma ta yaki da cin zarafin kananan yara wato komanda Shehu Umar ya bayyana yadda wannan mutum ya riga mu gidan gaskiya tun kafin a fara bincike
ba mu fara bincike akan shi ba an kawo shi misali kamar 6 da rabi na yamma bayan wannan bai ma kai minti 30 ba yace zai kama ruwa a gaba matan sa ta yi fai sai matan ta ce bai da lafiya ina zuwa asibiti kuma yana sha magunguna
an tare mu abin da yake damun sa
tace yana da ciwon zuciya yana da hawan jini kuma da ya fadi kawai sai muka dauke shi muka kai shi asibiti daga can ya je ya cika
to ai dama kullun nafsin zahi katil maut wannan fa aya ce a cikin qur'ani wato dai kowane rai sai ya dandana zafin mutuwa to sakan ce ana bikin duniya akan na kiyama rundunar yan sanda a nan Kano ta sanar da kama wani matashi da ake zargin shi ma fa yafi mai kora shafawa domin ku wannan matashi shine wanda ake zargi da halaka wani magidanci da matarsa da kuma yar sa a can unguwar ga yayyanma a ranar Larabar da ta gabata ne da 30 dare wannan magidanci mai suna Aminu Bala yana kwance da iyalansa a gidansa wannan matashi da sauran wasu matasa ake zargi sun haura wannan gida inda kuma suka rufe gidan rub suka kuma cinna wuta har sai da suka tabbatar wannan mutum mai suna Aminu Bala da sauran iyalansa ba sa motsi wato dai sun kone kurmus ko da yake dai wannan matashi ya bayyana rundunar yan sandan cewar an fa bashi kafin alƙalami na naira 200 kafin ya cika wancan alƙawari nasa na kashe wannan mutum tare da iyalansa rundunar yan sandan Kano ta ce ta gano shi shi ma jikinsa duk ya kokoni sakamakon wancan mugun alkaba'i dai aikata
Salisu dan ga wannan wuta wani ban Allah ne yace in jo in raka shi wani aiki zai ban 200 da muka tafi tare da shi shine muka je gidan marigayi ba wannan ban Allah wanda haƙuna to ni gaskiya ban san ma mutuwa je ba ban Allah dan da na san mutuwa je da ba haka ba za ta faru
anan ma dai kakakin da yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa yayi ƙarin haske kan yadda suka samu nasarar kame wannan matashi da ake zargi
dama mun yi alƙawari akan cewa irin wannan bata gari wanda za su je su dauki ran mutane har gida ba za mu basu ba duk abin da ya faru kuma jaruman mu na yan sanda na karkashin operation Puff Ada wato kankace kwabo ana sa wutan nan muka shiga lungu da sako na cikin garin nan sai da muka samu labarai muka bi shi ya gudu daga cikin gari ya shiga kauye ya je gurin kakarsa ya buya a can muka je muka kamo shi
kakakin rundunar yan sandan Kano kenan DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ubangiji ka samu fi karfin zuciyar mu Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe. To daga batun wannan mutum kuma da ake zaton haƙin rai ya kama shi, bari kuma filin inda ranka ya garzaya zuwa unguwar Sheka, inda anan ma iyalan wani mutum suka shigo suna ta gurshe ƙyan kuka, biyo bayan matakin da suka ce jami'an 'yan sanda na sa sun dauka akan wani kanin su mai suna Idris Muhammad Mustafa da aka fa sani da Baffa, inda yayar wannan matashi ta shigo tana ta gurshe ƙan kuka. Ta kuma shaidawo inda ranka cewar a wani lokaci ne can a baya kimanin kwanaki 20 da suka wuce sai dan uwan shi Mustafa yazo ya gayyace shi kansu je su taimaka masa domin kwashe wasu kaya a wani gida hakan Mustafa a cewar ta ya tashi suka tafi wannan gida ba tare da ya san abin da za a yi ba tare da sauran wasu mutane har da mai mota inda tace bayan an shiga wannan gida sai aka dinka kwaso kayan gidan ana dannawa a cikin mota kafin dai ai nisa sai balli ya tashi aka kuma gano cewar ashe wai barayi ne suka zo wannan gida domin yin sata nan da nan kuma aka sanarwa da jami'an 'yan sanda a cewar wannan mata wai shi dan uwan nata bai san cewar kayan sata ake kwasa ba sai ya cigaba da debo kaya inda ta kai shi kadai aka kama duk sauran sun arce lamarin da ya sanya aka kai shi wajen 'yan sandan SAS su kuma a cewar wannan mata suka dinka azabtar da shi da duka da zagi har ma sai da kabaya iyayensa suna ta sun neman sa sannan aka gano inda yake amma bayan kwana 4 da gano inda yake sai kai a daren jiya aka yi wa mahaifinta waya cewar wai kawai su zo su dauki kawo dan su a ofishin yan sanda na SAS dake Banfai lamarin da ya rikita mahaifin su a cewar wannan mata
yanzu muna roƙon dan Allah dan Annabi duk wanda ya ga zai iya taimaka mana da addu'a muna neman yan human rights su shigo domin su karɓa mana haƙin dan uwanmu domin ba ya fiya a ciki wallahi ba za mu taba yafewa ba
shi ma wani matashi dan uwa ne ga Mustapha ya bayyana inda ranka cewar ai kai waya aka yi wa mahaifin su cewar su zo su dauki gawar sa lamarin da ya sanya shi ma mahaifin nasu iyanke jiki ya fada nan take
sai daga bai a gano a sassan wannan sassake da ya kwana kwalle aka shi ban fai din kuma ana wannan dai ba su ba da bidin ba ana magana bidin ana zan cikin wannan kwana hudu da ya mutu sun ki ba da gawaye su yin da walawala din
kaka kirin da yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce wannan matashi ana zargin sa da aikata fashi da makami sannan kuma ya ce ya mutu ne a can asibitin Murtala ga dai kakakin da yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa
ba ya mutu ne a hannun yan sanda ba ya mutu ne a asibiti lokacin da aka shi ake masa magani dama mahaifinsa ya tabbatar mana da cewa yana yin rashin lafiya lokaci zuwa lokaci akwai zargi da ake akan su na fashi da makami da kuma bindiga da aka kama shi da ita san uwansa yana nan a hannunmu wanda muna bincike akan sa kuma da zaran mun kammala bincike shi ma da sauran da zamu nemo waɗanda suka aikata wannan fashi da makami zamu gurfanar da shi a gaban kotu
kakakin da yan sanda dan Kano kenan DSP Abdullahi Haruna Kiyawa Jami'ar Bayero a nan Kano ta sanar da korar dalibai 66 a yayin da ta dakatar da 13 daga cikin su Jami'ar Bayero dai ta sanar da korar dalibai ne a yau biyo bayan samun su da magudin jarrabawa Director dake kula da kwamitin masu magudin jarrabawa wato Amina Abdullahi ta tabbatar da wannan al'amari a wannan rana inda tace 13 daga cikin daliban za a ci gaba da bincike a kan su har izuwa karshen wannan shekara inda tace sauran an kore su ba tare da neman wani ba'asi ba korar kuma ta biyo bayan wani sanya hannu da kuma amincewa da hukumar gudanarwar makarantar tayi to a yanda Jami'ar Bayero ta sanar da korar waɗancan dalibai su 63 ita ma dai Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ta sanar da korar malamai da kuma aikatanta guda 15 sakamakon samun su da nuna kuruciyar dan bunsuru da daliban jami'ar mata daraktan sashin hulɗa da jama'a na jami'ar Dr. Ismaila Shehu shine ya bayyana wa gidan rediyon BBC cewar zargi-zargen da ake wa ma'aikatan ya sanya aka fada da bincike tare da bin su dukkanin ofisoshin su da ma inda suke aikata badala da sauran daliban haka ne ya sanya hukumar gudanarwar kwalejin ta dauki aniyar korar waɗannan malamai da kuma sauran ma'aikata da ake zargin suna kuruciyar dan bunsuru da sauran daliban makaranta Shehun ya kara da cewa ma'aikata da malaman suna aiki a makarantar a sashi daban-daban na makarantar da yake yin tsokaci kan irin hanyoyin da hukumar jami'ar ta bi kafin daukar matakin korar ya ce an yi amfani da kwararrun hanyoyi waɗanda suka tabbatar da yadda malaman suke cin karan su ba babbaka tare da dalibai da ma sauran cin zarafin da suke musu to Allah Ubangiji ya shirye mu ya sa mu fi karfin zuciyar mu masu sauraro shirkin da ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a
Al-Najm International College Kano
Kai baban Haidar wannan sunan makaranta ya kankaro ni
Na san za a yi haka umma Katiti domin suna da tsari na daban
ba shakka
Akwai bangaren boko nursery da primary ga sashen secondary da kimiyyar lissafi computer turanci kamar a Ingila ga koyar da addini Qur'ani da Larabci kamar a Misra Akwai bangaren yini Larabci da hadda Qur'ani zalla da ilimin computer sashen matan aure koya musu Qur'ani zanzan ma'anonin sa da hadda har da Larabci
aya haka ba shakka Annajm sunan su daban tsarin su daban bangaren nursery da primary suna da garabasar register kula da lafiya littattafan rubutu biro da pencil duk a kyauta littattafan karatu da kuɗin makaranta kawai iyaye za su biya
ya ku iyaye Annajm International School ta dace da kyakkyawan makomar ƴaƴanku ku garzaya ku kai su makarantar na nan a Dorayi babba unguwar Jakada kusa da layin Obasi Fiyano suna da tsare-tsare na ci gaba na daban don ƙarin bayani ku tuntubi 0703 429 3377
Nagode da saurara ta da zakuyi matafiya dan aiki ne da niki-nikin da kwansa kwanku daga sabuwar tashar tafiye-tafiye da aka yi wa suna Welfare Transport Limited dake cikin garin Kanan Dabo suna zuwa garuruwan da suka dar da Kano zuwa Lagos Lagos zuwa Abuja daga Kaduna zuwa Lagos Sokoto zuwa Lagos sabuwar tashar Welfare Transport Limited suna zuwa ko ina a duk fadin Nigeria motocin su suna dauke da AC da tsayawa domin yin sallah akan lokaci dan dadawa Baba attachment Government da ake kira Karere Tashar Welfare Transport Limited suna da reshi a garin Lagos Ido Shopping Complex da kuma Abeokuta Expressway Super hadi da Alaba Bus Stop Lion Gidan Dambe da kuma Kaduna Mando Garage a Sabon Gari New Road Park za ku iya samun su a babban ofishin su dake unguwa 3 kusa da Dokin Cafe dan karin bayani ku kira lambobin waya
090 17 36 07 ko kuma 070 60 94 11 6.
Malam Koro ina zuwa riki-riki da yara a hannun haka.
Ba kikenan, ai zan kai su makarantar Al-Ihsan College Kano, makarantar da ta shahara wajen baiwa yara da manya ilimi tun daga matakin primary har zuwa secondary, koyar da harshen Larabci, Turanci, ilimin kimiya, gami da hadda Al-Qur'ani mai girma, baya ga koyar da iyaye mata. Me yake koya mu?
Kaifa hali, bi kairu walhamdulillah. Aina ta'allamta al-lughata al-arabiyya? Ta'allamta fi kulliyat al-Ihsan Kano.
Wa did you learn English language?
I learned English language at Al-Ihsan College
Kano. Lallai Al-Ihsan College Kano ita ya dace ga yara na haɗi da uwar gidana. To a ina Al-Ihsan College Kano suke?
Al-Ihsan College Kano suna nan akan titin Sheikh Jaffar daura da Ciranci Primary School, ko a reshen su dake Ja'il Layin Gidan Mai Gari da kuma Waika waje kan titin zuwa unguwar Dabai kusa da gidan mai na Azuma.
Al-Ihsan College Kano suna fara karatu tun daga karfe 7 na safe zuwa karfe 5 da rabi na yamma. Bangaren Tafis kuwa ana fara karatu tun daga karfe 3 na yamma zuwa karfe 5 da rabi na yamma. Inda a ranar ko asabar ana fara karatu da karfe 9 na safe zuwa karfe 4 na yamma.
Da ku tuntube mu akan waɗannan lambobi 081 9 1 1 3 3 3.
Kana fama da matsalar abun hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko ko makaranta zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abun hawa a kusa da kai? To jama'ar Kano, Albishiru ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira. Ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauki da mutum zai sauki application a wayarsa, domin a duk lokacin da kake buƙatar abun hawa, mota ko babur mai kafa uku, sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake, a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa. Zaka iya daukan drone ko kuma tare da passenger. Wani abun burgewa shine idan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka ofishin Mira ka je ka karba. Garin abun burgewa shine zaka iya biyan mu da kuɗi cash, ba lalle sai ta katin banki za a biya mu ba. Ga tsaro da kwanciyar hankali, babu fargabar haduwa da masu kwace da cutar bil adama. Zaka iya samun kyautar Mira 20,000 duk wata idan ka tura ƴan uwa da abokai sakon gayyatar amfani da Mira. Domin sauke wannan manhajar sai a shiga Play Store Android, a Application Store a wayar iPhone, sai a rubuta Mira a kwatin da ciki, nan da nan zai bayyana. Da zarar ka sauke zai fara aiki nan take. Mira, sifiri a sauƙaƙe.
Zan zo daukar ka.
To barkan mu da dawowa daga tebur ƴan talla karkashin Ustaz Aminu Bello. Anan kuma Honorable Abdullah Tahir Ahmad Alkinana, karkashin jagorancin kungiyar sa ta Alkinana Livestock and Management Empowerment Program, na gayyatar daukacin al'umma zuwa karbar form na koyar da kiwon kaji da kifi wanda kungiyar za ta tallafa kyauta ga jama'ar Kano kamar yadda ta saba. Za a yi raban form din a Murtala Muhammad Secondary School dake Hausawa kusa da masallacin Murtala, da kuma unguwar Gano Primary School dake Darmanawa ta Dimfulani kusa da gidan Arfa. Za a yi raban form din ne a ranakun Asabar 28 da kuma Lahadi 29 ga watan nan na Satumba. Ha kuma ana ƙara sanar da ɗaliban da shi Honorable Abdullah Tahir Alkinana ya dauki nauyin karatunsu na computer cewa za a kafe musu sakamakonsu a makarantun da suka zana. Sanarwa daga Abdul Karim Kowa Naka, Director SCIT Academy. A makon da ya gabata ne Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yi duba kan nau'ikan harajin da ake karba a hannun masu gidajen man fetur. Akan haka ne shugaban kungiyar dillalan man fetur shiyar Jihar Kano Alhaji Bashir Ahmad Dan Malam ya shigo yana gode wa Majalisar Dokokin Jihar Kano kan wannan gagarumin aiki da ta shirya.
To na farko muna yiwa Allah godiya, sannan ita majalisa muna ƙara godiya shugaban majalisa da shugaban kwamitin majalisa, deputy speaker. Mun je mun zauna da su dama kafin wannan lokacin ana ta zama kan wannan harajin da aka sa mana, wanda muke ganin cewa yayi mana yawa. Bayan haka akwai wanda muke ganin yayi kamanceceniya da juna, kaman ta namin red da property. Gasu nan da yawa dai abin yayi yawa, shi yasa muka je muka kai musu korafi. Allah da ikon sa suka zauna kuma suka kirawo mu, sun nuna su ƙwararru ne. Sai
Alhaji Bashir Ahmad Dan Malam kenan, shugaban kungiyar dillalan man fetur ƴan ƙasar reshen Jihar Kano. A yayin da gwamnatin Jihar Kano ta sanar da bada ilimi kyauta a fadin Jihar Kano, musamman ma daga matakin secondary zuwa primary, sai kawai aka hango wasu makarantu a fadin Kano. suna karbar kudin common interest daga wajen iyayen yara wato naira 100. Wakilin Aminu Abdu Baka Noma ya zaga wasu daga cikin makarantun da ke karamar hukumar Dala har ma ya zanta da wasu daga cikin ɗaliban waɗanda suka gaya masa cewa sun fa bada naira 100 ɗin su.
A ga mu nawa ke biya?
Naira 100.
Kika biya ka baki? Nawa kuma ke biya?
100.
Kin da 100 yanzu?
Wakilin Aminu Abdu Baka Noma ya tuntuɓi sakataren ilimi na karamar hukumar Dala dan jin ko shin yana da masaniya kan wannan karɓar kuɗi, to amma dai bamu samu jin tabakinsa ba. Amma dai mun kira Wes a kashe mun kuma tura masa gajeren sako. Sannan kuma filin inda ranka ya wuce zuwa hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Kano, wato Subeb. Amma dai ita wannan hukuma ta magantu, da haka sai a biyo mu ranar Litinin dan jin matsayinta kan wannan batu. Anan kuma iyalan Alhaji Dahir Rabiu Keke Rahama, wato kansilan ayyuka na karamar hukumar Kumbotso, na gayyatar ƴan uwa musulmi zuwa wajen ɗaurin auren ƴaƴansa Mas'ud Dahir Rabiu, sai kuma Anas Dahir Rabiu, sai Mubarak Dahir Rabiu da Asma'u Dahir Rabiu, sai kuma Aisha Dahir Rabi'i Sayyada. Za dai a gagarumin rungumin ɗaurin auren ne a ranar Asabar 28 ga watan 9 2019, da misalin ƙarfe 11 na safe za a ɗaura auren ne a kukoki gidan Alhaji Dahir Rabiu kan hanyar zuwa Madobi. Sanarwa daga Alhaji Ado Dan Azumi, daraktan kuɗi da mulki na karamar hukumar Madobi. Filin inda ranka ya karɓi takardar wata ƴar kankanuwar yarinya mai shekaru 3 a duniya wacce ta gamu da lalurar ciwon sukari, take zaune a karamar hukumar Dawakin Kudu. Wannan ƴar kankanuwar yarinya mahaifiyarta ta ce so tara suna kwanciya a asibitin Muttala, don haka ake neman kuɗi naira 20,000 domin dai samu a kula da rayuwar wannan yarinya wacce ƴar shekara 3 ce. Sai kuma takardar wani ɗan ƙanƙanin yaro mai suna Alhassan Abdullahi, shi ma dai da bai fi shekaru 3 a duniya ba, inda idan yaron ake zaton yana neman makancewa. Don haka ake neman taimakon ku ya bayan Allah da ku taimaka wannan yaro mai suna Alhassan da kuɗi naira 30,000. Har ila filin inda ranka ya karɓi takardar Halil Idris mai shekaru 15 a duniya, shi ma dai da aka haife shi babu dubura, illa iyaka dai yana yin ba haya ta gefe, wato dai an fito da hanjinsa waje, ta nan al'amarin yake fitowa. Don haka asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ke neman naira 52,500 a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki. Da fatan dai za a tara a gaza musu gaba ɗaya.
Babu ko shakka babban burin iyaye shine samun ilimi mai inganci, kyakkyawar tarbiyya da yardar Allah. A don haka ne ma Wofford Group of Schools ke kira gare ku iyayen yara da ku garzayo zuwa makarantar ta Wofford domin samawa yaranku guraben karatu a wannan makaranta mai albarka. Makarantar ta tanadar da bangaren Play Group, Nursery, Primary da kuma JS1 zuwa 3, ta samar da dukkanin abubuwan da ya kamata a samar domin samun ilimi mai amfani. Wofford Group of Schools sun fara daukan sababbin dalibai daga Play Group har zuwa secondary.
Hukumar gudanarwa ta wannan makaranta ta Wofford na sanar da ku iyayen yara cewar akwai ragi na musamman sakamakon shigowar sabuwar shekarar musulunci ta shekara ta 1441 tun daga watan Al-Muharram har zuwa 1 ga watan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallama.
Saura da me, ku dai maza ku garzayo zuwa babbar sharkwatar Wofford dake kan titin Gwarzo daura da sabuwar jami'ar Bayero dake nan cikin birnin Kano domin samawa yaranku guraben karatu a wannan makaranta mai albarka.
Wofford Group of School, ilimi hasken rayuwa.
Bai rastuwa ran abinci domin nishaɗi dan yara.
Na zuwa Hajiya, na ganki a bakin titi da kaya niki-niki.
Zan yi balaguro ne amma na rasa motar da zan hau.
Kwantar da hankalin kamfanin zirga-zirga na Landstar Express, mun samu muku da motoci sabbi na alfarma domin kai ku ko'ina a faɗin ƙasar nan, musamman ma daga Kano zuwa Lagos, Kano zuwa Ibadan, daga Kaduna zuwa Lagos, Sokoto zuwa Lagos, Abuja zuwa Lagos. Tocin mu na Landstar Express akwai AC, akwai wajen cajin waya, ƙwararrun direbobi, ga jami'an tsaro domin yi muku rakiya. Sai ban daki, ko da kana gudun tabaci ko wace kujera, kai kadai ne ka saka ta kawala, babu dan karo.
A ina ne zan samu Lasta Express?
Suna nan a unguwa 3 kan titin zuwa Zaria, kusa da asibitin Aminu Kano, ko ka tuntube mu ta lambar waya 081-06-05-380.
Ko ofishin mu dake New Road Park dake unguwar Sabon Gari a Kanan Dabo, ko a lambar waya 081-345-8255.
Dan yin booking a same mu a shafin mu na internet www.landstarexpress.com.ng.
Mai gida, wai wata makaranta ya kamata mu kai ƴaƴanmu domin su haddace Alƙur'ani?
Sabuwar makarantar nan mana mai suna Maka Integrated Islamic Montessori.
To ko me yasa za mu kai su wannan makaranta?
Saboda makaranta ce da take daukar yara ƴan shekara 2 zuwa 6, su kuma horas da su karatun Alƙur'ani, kuma suna da bangaren tafis, suna da tsantsar kayan aiki da ƙwararrun malamai za su bai ƴaƴanku ilimin karatun Alƙur'ani mai girma.
Maka Integrated Islamic Montessori suna koyar da dukkanin yaran da kwakwalwarsu ta gaza daukar karatu. ta hanya mafi sauki.
Ko kasashen da suka ci gaba irin su Saudi Arabia da Ingila da Malaysia da dai sauransu suna amfani da irin hanyoyin da makanta Integrated Islamic Montessori suke amfani da su wajen koya wa yara karatu.
Maka Integrated Islamic Montessori.
Muna nan a lamba 7 Kabuga kan titin zuwa Jami'ar Northwest kusa da makarantar Horas da Custom a Kano.
Ko kuma ka tuntubi wannan number waya kamar haka 07032197.
Takin mu shine yara muke baiwa kulawa a farko.
Ga kuma kudin makarantar mu da sauki kwasha kwasha.
Ga wata sanarwa, Jaja Eucalyptus Nigeria Limited tare da haɗin gwiwar Lighthouse Self Reliance Initiative na sanar da masu cututtukan diabetes da masu matsananciyar ulcer zuwa taron bita na kwana ɗaya da basu gudunmuwar magani. Za a yi bitar
a ranar Lahadi 29 ga wannan wata da muke ciki na shekarar 2019.
Za a gudanar da taron a Murtala Muhammad Library, hawa na biyu, titin Ahmadu Bello Way, Nasarawa GRA da misalin karfe 9 na safe. Don ƙarin bayani sai a tuntuɓi lambar waya kamar haka: 07032198648.
Dika dika kuma a nan shirin na inda ranka zai dinga aya a madadin madugun shiri Nasir Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma, sai kuma Asma'u Muhammad Sani. Abraham Hamisu na Madina shine ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Ni kuma Yusuf Ala Abdalla nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.